sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata, ƴan tawayen Houthi a Yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin Saudi Arabia, inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma dake birnin na Riyadh. Dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta dake fafatawa da ƴan tawayen Houthi na kusan shekaru uku sun ce sun kakkabo wannan makami mai linzami daga sama.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da masana suka yi akan yanayin tattalin arzikin Najeriya a shekarar nan ta 2017. Bayan haka za ku ji cewa wasu sojojin ƙasar Kamaru sun rasa rayukansu sakamakon wani rikici da ya faru a garin Manfe da ke kudu maso yammacin ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti daga damagaran jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumele shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Yau Talata, ƴan tawayen Houthi a Yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin Saudi Arabia, inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma dake birnin na Riyadh. Dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta da ke fafatawa da ƴan tawayen Houthi na kusan shekaru uku sun ce sun kakkabo wannan makami mai linzami ne daga sama, yayin da kafofin yaɗa labarai na Saudiya suke bayyana cewa babu wanda lamarin ya ji wa rauni. Harin makamin mai linzami da aka kai a watan Nuwamba ya sa dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta kulle hanyoyin shiga na Yemen na saukar jirgin sama da na ruwa da kuma na ƙasa na takaitaccen lokaci. Saudiya ta ce matakan sun zama wajibi domin tabbatar da cewa Iran bata ba ƴan tawayen Houthi makamai ba. Ta ƙara da cewa ta yi la'akari da matakan na Iran a matsayin takalar yaƙi. Iran na marawa ƴan tawaye baya, amma ta musanta ba su suka kai harin ba. Iran kuma ta zargi Saudiya akan amfani da ƙarfin soji a Yemen, lamarin da ta kira take marasa ƙarfi a yankin.
Rasha ta faɗa a yau Talata cewa sabon manufar tsaron ƙasar shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana ba komai ba ce illa kwaɗayin mulkin mallaka, wadda kuma ta nuna Amurka ba ta amince da ra'ayin kowa ko aƙida kowa ba sai nata. Kakakin fadar shugaban Rasha ta Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ba ta amince da kallon da Amurka take yi mata na mai barazanar tsaro ba, amma tana maraba da yunkurin gwamnatin Trump na yin aiki tare akan muradan da suka shafi ƙasashen biyu. Jiya Litinin, shugaba Trump ya bayyana wannan sabuwar manufar tsaron ƙasar, inda yake gargadin cewa akwai wasu ƙasashen da ke kalubalantar ƙarfin Amurka. Yana mai lasar takobin cewa Amurka za ta yi amfani da duk abin da take da shi wajen farfadowa da kuma nuna ƙarfinta ga duniya. Manufar ta tanadi cewa Amurka za ta haɗa kai da masu adawa da ƙarfinta ko gasa da ita daga matsayi mai ƙarfi, musamman ta hanyar tabbatar da cewa ƙarfin sojan Amurka ya fi na kowace ƙasa a duniya, wadda kuma za ta haɗa kai da dukkan ƙawayenta. Trump ya bayyana Rasha da China a matsayin manyan damuwarsa. Ya ce ƙasashen biyu suna ƙalubalanta daraja Amurka da tsarinta da arzikinta da kuma ƙarfinta.
A halin da ake ciki kasar China ta ma ta yi watsi da sukar lamarinta da shugaba Donald Trump yayi a cikin sabuwar manufar tsaron kasa da ya gabatar. Manufar da ta ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma kalubale ga irin kaidojin Amurka. Sabuwar manufar ta Trump ta soki lamarin gurorin shugabannin jam'iyyar Communist ta China. Tana mai zargin su da kokarin yada tsarin su na mulkin duniya da satar fasahar wasu mutane da kuma yada tsarin tattalin arzikinta da gwamnati ke kalinewa. Manufar ta ayyana wasu abubuwa guda uku da ke yin barazana ga zaman lafiya da kuma akidojin Amurka a bayan kasashen Iran da Koriya ta Arewa da kuma kungiyoyin ta'addanci. Manufar ta Amurka ta ayyana China da Russia a zaman manyan kasashen da ke kokarin shimfida wasu akidoji ba da umurni ba wanda suka sha bamban da na Amurka a fadin duniya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka kasashen Myanmar da Bangladesh sun kammala shirin ganin mayar da musulmi ɗan Rohingya da yaki ya tilastawa barin gidajensu sun koma gida. Jami'an diplomasiyyar kasashen biyu ne suka gana a Dhaka yau Talata domin kammala wannan shirye-shiryen da suka cima matsaya a kanta a cikin watan da ya gabata. Wannan yarjejeniyar za ta sa mutane da yawa da yawansu ya kai 600 'yan jinsin Rohingya da suke neman mafaka a bakin iyaka su koma gidajensu na asali. Ana sa ran a fara kwashe waɗannan mutanen zuwa garuruwansu ne a cikin watan Fabrairu mai kamawa. Myanmar ta bada tabbacin cewa za ta kula da 'yan kabilar ta Rohingya a lokacin da suke komawa gidajensu.
Masu bincike na tarayya a nan Amurka sun ce jirgin ƙasa na Amtrak da ya goce a jihar Washington da ke arewa maso yammacin Amurka jiya Litinin na tafiya a kan kilomita 129 duk awa a bayan da dokar tafiyar jirgin ƙasa a wannan hanyar kilomita 48 ne duk awa. Jirgin ya goce a kudu da birtinin Seattle inda taragu uku suka sabuto kan wata hanyar mota yayin da fasinjoji uku suka mutu cikin wannan jirgin. Wata jami'a a hukumar kula da haɗarurruka a hanyoyin sufuri ta Amurka Bella Dinzar ta bayyana wa manema labarai cewa masu bincike suna bincikar na'ura mai naɗa bayanai yadda jirgin ƙasar ke tafiya wanda suka ciro daga cikin targon jirgin wanda ya fara tafiyar farko a sabuwar hanyar jirgin ƙasa mai sufuri. Dinzar ta ce ɗan kwamitin tsaron sintirin na ƙasa za su fara aikin su gadangadan a inda haɗarin ya auku yau Talata, kuma masu bincike za su tattauna da ma'aikatan jirgin domin gano inda aka yi kuskure da dalilin kuskuren da ya jawo hatsarin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ban kwana da shekarar 2017, masana harkokin tattalin arzikin Najeriya sun yi bayani game da yanayin tattalin arzikin kasar musamman a wannan shekarar da kuma matakan da suke gani za su taimaka wajen ci gaba da farfado da wannan tattalin arzikin. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana.
Hukumar Lamuni ta Duniya IMF ta ce Najeriya ta samu sassauci ga fatara don yabanyin noma da nasarar ƙarin haƙo gangar mai, inda yanzu gwamnatin Najeriya ke cewa takan haƙo gangar miliyan 2.5 kullum. Yayin da shekarar 2017 ke ban kwana, masana da jama'a na duba yadda tattalin arziki yake in an kwatanta da bara a Najeriya. Sabon kasafin kuɗin baɗi ya fi dogara ne kan kuɗin shiga daga harajin kwastam da sauransu, ba man fetur ba, don man fetur yanzu baya samar da kuɗin shiga kamar yadda aka saba a baya. Shahararren ɗan kasuwa masanin tattalin arziki Umar Umar Mutallab ya amince da farfadowar tattalin arzikin ba tare da dogaro ga fetur ba, musamman ma wajen lamuran hada-hadar kasuwanci da bude tashoshin kan tudu na sauke hajar teku.
Mun tattauna sosai-sosai da kamata da mutanen kasar Niger don saboda su ma sun ga irin nasarar da za a samu idan aka yi amfani da tashar jirgin ruwa ta Najeriya da fita da shigowa da kayayyaki, wato maimakon a yi amfani da wata tasha kamar daga kasar Togo ko Benin ko wata kasa, don saboda wahalar hanya da kwai rakin kan hanya da sauransu. Amma in suka samu abubuwa wanda za su iya samun abubuwa masu sauki, ba shakka za su fi son su yi amfani da Najeriya, don saboda shi ne koma don harshen maɗaya ma, kuma yawanci ɗabi'o'inmu duk ɗaya ne da sauransu. Ba shakka abun zai taimaka kwarai da gaske.
A nasu ɓangaren ɗaya daga kwamishinonin kuɗi a Arewa maso gabashin Najeriya, Hassan Muhammad, ya ce ci gaba da rufe kan iyakar ƙasa ba farar dabara ba ce ga tattalin arzikin.
Rufe boda ma da aka yi a lokacin da aka yi shi, shi ma matsala ne, saboda dukkan inda aka ce an buɗe boda to yana da nasaba da tattalin arziki na wannan yankin. Yanzu kaman ka je kudu ne ka ce za ka rufe seaport na tsawon wata uku, ka gani idan ‘yan Lagos za su kyale ka ko ‘yan Calabar. Don kuma ka ce ana so a rufe ne saboda kada a yi fasakori, ba a fasakori ne ta wa'innan port ɗin da suke site duka ana yi. Abin da ake sako shi ne ‘yan custom kawai su girmama ayyukansu, su yi abin da ya dace, su tabbatar da cewa duka wanda zai shigo da kaya ya biya irin duty da ya kamata ya biya. Suna da gaske irin kurakuran da aka yi, kuma har yanzu lokacin gyara bai kubce ba, ana iya gyarawa. Mai shigowa ake da shi da kasar waje tacaccen mai, gani ne da ya kamata wannan gwamnati ta mai da hankalinta a wurin gina refinery. In wa'inda suka tsufa ɗin ba za su yi aiki ba, a gina sabbi fil da zai rage irin kuɗaɗen da ake amfani da su wurin shigowa da wa'innan mai man fetur da kasashen waje, tunda muna da gurɓataccen man anan. Akan wannan gwamnati tana iya ma dukkan abin da take so wurin tabbatar da farashinsa yadda jama'a za su iya amfani da shi ta yadda ba zai shafi harka na sifiri ba a cikin ƙasa.
Mai talakawa ke cewa ne kan ficewa daga fatara ga Muhammad Bashir Iri daga jihar Kebbi.
Yau wanda ke iya cin abinci su uku gari ne ya dawo cin abinci su ɗaya. Don Allah mun fita recession ko muna cikin recession, muna cikin fatara ko mun fita cikin fatara.
Shekarar baɗi ita ce jajibirin shekarar zaɓe a Najeriya, da ba a tsammani wani sabon abu fiye da lissafin nasarori da matsaloli. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda aka bankawa wasu ƙauyuka uku wuta kana aka kashe wasu sojojin ƙasar su hudu sakamakon wani ɗauki ba daɗi da aka yi tsakanin sojojin ta ƙasar ta Kamaru da ‘yan aware masu magana da harshen Ingilishi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka, wanda Ladan Ibrahim a yau ya fassara kuma zai gabatar.
Yanzu haka an bankawa wasu ƙauyuka da ke kudu maso yammacin garin Manfe na ƙasar Kamaru wuta. Ƙauyukan da ke ɓangaren ƙasar da ake magana da harshen Ingilishi ne, kuma sojojin ‘yan aware ne suka kai harin, inda har suka kashe sojoji hudu. Sai dai gwamnatin ta Kamaru ta ce ta samu nasarar kwace wasu wurare uku da waɗannan sojoji ke atisaye, kamar yadda mai aikowa wannan gidan rediyon rahoto Moki Edwin Kindizeka ke cewa. Ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin ƙasar ta Kamaru Isa Ciroma ya ce sati biyu da suka gabata an shiga ba ta kashi tsakanin ‘yan awaren ƙasar ta Kamaru da sojojin gwamnati, kuma ana wannan ɗauki ba daɗi ne a garin Manfe da ke bakin iyakan Kamaru da Najeriya. An samu nasarar kame mutane da dama da ake tuhuma suna da hannu cikin wannan harin. Kana an samu kaya masu tarin yawa da suke da nasaba da yaƙi, kamar kayayyakin soja, makamai, amma duk an ƙwace su. Sai dai ɗaya daga cikin waɗannan har-haren ya yi dalilin mutuwarsu har sojoji huɗu, kuma kashin muƙe ne aka yi musu a jiya Litini a yankin Kenbok da ke cikin lardin Manyo. Sai dai Minista Isa Ciroma ya ƙi bayyana adadin sojojin ‘yan awaren da sojojin ƙasar suka kashe, amma sai dai ya bayyana cewa an ƙwace aƙalla wurin da sojojin na ‘yan aware ke atisaye guda uku. Haka kuma mutane da ke ƙauyukan kusa da inda wannan lamari ke faruwa sun koka, domin ko sun ce sojojin gwamnati suna kai hari a ƙauyen nasu ba ƙaƙƙautawa, har ma da amfani da jirgi mai saukar ungulu wanda yake kai hari ta sama kuma yana faɗawa kan wasu fararen hula. Wani mazauni Kenbok mai suna Victor Are Indip ya ce ƙauyensu na cikin ƙauyukan da aka kacaccala sakamakon wannan faɗan, kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane da dama. Yanzu haka sun tarwatsa ƙauyuka uku, don haka kowa ya yi hankali da abin da ke faruwa. Yanzu haka da nake magana da kai, mutane na nan sai mutuwa suke yi a garin na Manfe. Manfe dai gari ne da ke yankin Manyu, wanda nan ne ofishin tafiyar da harkokin bakin iyakan Najeriya da Kamaru, kuma nan ne gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta ce ana horas da yawan ‘yan awaren masu magana da harshen Ingilishi. Wannan wuri yana da kunkurmin daji wanda gwamnati ta ce yana matukar taimakawa masu yakin nasarukan oke kuma ƴan awaran suna amfani da wannan dama wannan fadar ya sa dewan ƴan kasar ta Kamaru barin matsugunnin su dewan su sun shiga makwabciyar kasa wato Najeriya tun a cikin watan Oktoba da aka fara wannan fadan a lokacin da ƴan awaran suka ayyana cewa su kan sun kebe kasar su mai yancin cin gashin kai wannan yasa makarantu suka kulle waɗanda yawancin su na masu magana da harshen English ne a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar wannan ku ya faru ne tun a cikin watan Nuwamba wanda a lokacin ne lauyoyi da malamai suka gudanar da wata zanga-zanga akan abin da suka kira tursasawa wanda suke fuskanta daga mahukunta da kuma tsarin kasar mai bayo masu magana da Faransanci fifiko rikicin ya kara kasancewa sa'in da ƴan aware suka shigo cikin wannan batu kuma suka ce suna neman yancin cin gashin kai sai dai shugaba Paul Biya ya ce ko kusa ba zai saurari wani batu mai kama da rarraba kasar ba domin ko kasar dunkulalliya ɗaya ce wadda babu kowane irin dalili da zai sa a raba ta wannan ne yasa a lokacin da ƴan awaren suka fara kaiwa sojojin kasar hari shugaban ya ayyana su a matsayin ƴan ta'adda kuma ya bada umarnin a yaƙe su
Madalla gaida Ladan Ibrahim Ayawa daga ƙasar Kamaru yanzu kuma bari mu koma jamhuriyar Niger inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abare ta yi hira da wani malamin addinin Kirista akan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti dake gabatowa
Kamar sauran takwarorin su na duniya al'ummar Kristoci na nan da magaran na ci gaba da shirye-shiryen zagayowar haihuwar Yesu Almasihu. Yahaya Arzika malami ne a majami'ar Evangelica wato AARN ta nan da magaran.
Muna nan muna shirye-shirye da hiki Allah ya nuna mana lokaci. To lalle abun godiya ne ga Allah. Shirye-shirye abin da muke yanzu shine irin waƙoƙi na yabon Allah da shirin wa'azi wanda za mu gabatar da shi. Ranan
ko mi za su mai da hankali akai a wannan shekara
shine akan zuwan Yesu Almasihu a duniya kuma bayan haka mu nuna mutane babu wata hanyar ceto a cikin duniya ba tauran hanyar Yesu Almasihu
abu muhimmi a cikin shirye-shiryen nasu za su jaddadawa al'ummar ta su zaman lafiya
cikin addu'a kullum ma yi muke wannan dan saboda in babu zaman lafiya komai ya barkace ko cikin gidanka ko cikin iyalinka kai ko ina inda babu zaman lafiya gaskiya muna roƙon Allah sosai tun ƙarfi ba wasa wannan abinda zamu jaddada musu shine bauta mu Allah da sahihiyar zuciya a rabi da mugunta a komo wurin Allah mu yi rayuwa tsarki kamar da shi Allah mai tsarki ne dan haka abinda ya wajaba ga kowanne mai bin Yesu Almasihu fatan mu kullum mu yi abinda zai gamshi Allah cikin rayuwar mu
ko yaya maganar tufafin sallah
to kamar da na faɗa miki babban abu dai Allah ya zama ya shugabanci sallah to abu na biyu ko kamar wajen mutane kamar cin abinci haka Allah ya hori yara ai musu dinki ni kaina ban yi dinki amma yara na sun yi mini dinki da uwarsu yanzu jira miki sallah ta zo mu sa kayan amma wannan sa kayan ba shi bane muhimmancin abu wato abin da ke zuciyarka shi Allah yake aiki da shi ya zuciyarka take ba tawayin ba Allah yake kallo zuciyarka yake kallo
Malam Yahaya ya ci gaba da cewa yaya ba ainin da dangantakar su da ƴan uwansu musulmi inda yace ba za su manta da su ba
makwabta kwarai da gaskiya mu yi abinci tunda mu ma gaskiya a inda muke gaskiya mun ji dadin zama da musulmi kwarai muna jin dadi tunda nake nan garin ba wanda ta nuna mu yaro na yatsa gaskiya cikin musulunci dan haka ni ma sai na rungume musulmai muna faɗi tashi tare muna komi tare duk tare muke gaskiya babu wani abin da na tashi hankali tsakaninmu da su gaskiya mun gode
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 10:18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar cikin shirin mu ne za ku ji yadda faduwar farashin koko a kasuwannin duniya ya jefa manoman Afirka cikin wani hali wanda har ya sanadiyar wasu manoman ke yin watsi da gonakinsu misali a kasar Kamaru kasa ta biyar mai arzikin koko a duniya masu sarrafa koko suna neman hanyoyin da za su karfafa gwiwar samun ƙarin masu sarrafa shi a cikin ƙasar. Manoma a Inkop Ikogo yankin da ke a tsakiyar birnin ke bikin murna ta faci da ya sarrafa koko a ƙauyensu. Manomiya Petrola Inkungom ta ce cibiyar za ta taimaka musu busar da kuma adana koko su jira har sai farashin ya tashi a kasuwannin duniya.
In all the regions producing cocoa in Cameroon.
Dukkan cibiyoyin da suke sarrafa koko a Kamaru da su zama abin alheri ga masu noman koko, domin za su fara koyon yadda za su yi amfani da waɗannan cibiyoyin wajen sarrafa kokon da suka noma. Ga su kuma abokan hulɗa da suke cewa za su kawo sauyi ga ingancin kayan amfanin, za a samu damar yin gasa sosai a kasuwannin duniya. Idan har buƙatar koko a kasuwanni ta ƙaru, to masu sarrafa shi kam kakarsu ta yanke saƙa, domin za su samu kuɗi ko kuma riba mai yawa.
Competition will be in the market. If the demand too is high, then the producers are sure of good money.
Da take zama ƙasa ta biyar a jerin ƙasashe masu noman koko a duniya, ƙasar Kamar ta noma tan 230,000 a shekara ta 2015. A shekarar ta gabata, Kamar ta ƙara yawan kokon da take nomawa zuwa tan 260,000 a lokacin da buƙatar kokon ta yi sama a kasuwar duniya. Rahoton ƙungiyar masu noman koko daga hawa ta ƙasa da ƙasa ya ce a shekarar 2015 an samu ƙarin buƙatar koko, musamman ma a sabbin kasuwannin China da India. Wannan shine ya ƙarfafa wa manoma gwiwa suka da kufa wajen noman rarar koko har tan 400,000 akan tan miliyan 4 da aka saba nomawa. A shekarar 2016 da 2017 an sake samun ranar koko har kusan tan 400,000. Duk da haka, kokon da ake nomawa a nahiyar Afirka kashi 25 ne cikin 100 kawai, domin nahiyar ta dogara ne akan kasashen da suka ci gaba wajen sarrafa mata kokon. Ministan cinikayya na Kamaru, Luke Atangana, ya ce cikin shekaru 5 da suka gabata wannan shekara ce mafi muni. Idan farashin koko ya faɗi domin a hukumance, ana sayar da kilo akan dala Amurka ɗaya, wanda shekaru 3 da suka gabata an sayar da kilo akan dala 3, kuma hakan ya sa manoma suka yi watsi da gonakinsu.
La faiblesse du cacao de manière spécifique, j'allais dire d'ailleurs que c'est...
Yace babban kalubalen da aka fuskanta shine na kuɗi da yanayin zamantakewa, wanda ya tilasta wasu manoma girbe kokon da basu kosa ba, suka kuma busar da su ta hanyar da bata dace ba. Sakamakon haka, a cewar sa, farashin kokon zai ci gaba da yin ƙasa saboda kokon ba shi da wani ingancin da ya kamata.
Sannan kuma akwai alamun da ke nuna cewa yawan kokon da ake noma zai ci gaba da raguwa. Ambe Fune shine shugaban kungiyar manoman koko a yankin Laki da ke tsakiyar Kamaru, ya ce yanayi ma na kawo cikas ga noman koko.
I pray that the production should not reduce this year.
Ina fatan yawan kokon da ake nomawa ba zai ragu ba a wannan shekarar, saboda mun lura cewa yabanya ba ta yi kyau ba.
The insecticides and fungicides.
A lokacin wani taro da aka yi a birnin Yaounde don ƙarfafawa ƙasashen Afirka gwiwa su sarrafa koko, Daniel Masiye na ƙungiyar masu yin alawar chocolate ya ce zai zama abu mai haɗarin gaske ga tattalin arzikin Afirka idan aka yi watsi da noma koko saboda farashinsa ya faɗi. Ya bayar da shawarar cewa kada a rage yawan nomansa, kuma za a iya kare ingancinsa idan aka daina yin girbinsa kafin ya ƙosa.
C'est une honte le prix du cacao.
Yace abin kunya ne a yayin da kasashen da suka ci gaba suna sarrafa koko suna cin riba sosai, amma kasashen da suke noman sa sun kasance cikin talauci. Abin da ya kamata ga kasashen da ke noman koko su fara sarrafa kayan su domin yin kayayyakin abinci kamar su chocolate.
Les chocolatiers, les pâtissiers en France.
Kashi 70 cikin 100 na kokon da ake nomawa a duniya suna fitowa ne da kasashen Afirka ta yamma da kuma ta tsakiya. Manoma sun ba da shawarar cewa kamata a shigar da batun faduwar farashin koko cikin muhimman batutuwan taron kolin kungiyar tarayya Afirka da za a yi a cikin watan nan a birnin Abidjan. Kasar Ivory Coast wadda tare da kasar Ghana su ne suke noma kashi 60 a cikin 100 na dukkan kokon da ake sayarwa a duniya. Masu sauraro, A nan muka karshen shirin namu na yau, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Moki Edwin wanda ya hado ainihin rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Yakuji, matan Amadu Abacha Mace na jihar Yobe. Ta ce zuwa ga sashen Hausa na VOA, taron lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar shan miyagun ƙwayoyi da safararsu da ya yi ƙamari a yankin arewacin Najeriya, da aka shirya na wuni biyu a jihar Kano ya yi daidai kuma ya dace. Gane da shan miyagun ƙwayoyi ya yi wa matasan yankin Katutu. Fatanmu Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Shiko Shiwa da Murjo ya ce hakika lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta yi wani abu akan matsalar karancin man fetur da ake fuskanta a ƙasa. Ganin yadda a kullu ake haƙo man nan, amma kuma da kuɗinka kafin ka samu ka saye sai ka sha wahala. Bai kamata a ce ga hatsi cike da rumbu ba, amma kuma a ci gaba da kwana da yunwa. Shiko Bala Muhammad Damban a jihar Bauchin Najeriya ya ce salam VOA Hausa. Rashin biyan albashi akan lokaci da gwamnatin Najeriya ke yi na jefa dubban ma'aikata cikin halin kakanika, da fatan gwamnatin Najeriya za su gyara domin wannan babban baraka ce. Salam VOA Hausa, a gaskiya zargin da ake wa wani dan jamhuriyar Nijar da ya kai harin ta'addanci da wuka a kasar Gabon domin nuna bacin ransa dangane da matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na maida birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila samsam bai dace ba. Da fatan za a ja kunnensa. Daga Rilwanu Ibrahim London, Uba a jihar Adamawa. Ya Allah kawo mana ƙarshen matsalar fyaɗe da ke neman zama ruwan dare a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Daga Usman Shitu Mahuta da Yahanasu Kiri, jihar Adamawa. Shi kuma Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce muna taya jama'ar ƙasar Spain farin ciki da murna akan farfadowar da tattalin arzikin ƙasarsu ya fara yi. Muna fata Allah ya sa tattalin arzikin ƙasarmu na Najeriya dawo daga hayyacinsa. Amin summa amin. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan masu bincike da gwamnatin tarayya ta tura su yi bincike akan rikicin garin Numan a jihar Adamawa. Da fatan za su yi aikinsu a kan lokaci domin ɗaukar matakin da ya kamata. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Malam Rilwan Sa'idu Gayari da Umar Baban Yaya Sabon Gida. Za mu riye ne da sakon Buba Mai Goro Gashuwa, inda ya ce ‘yan adawan ƙasar Congo a yi zanga-zangar lumana amma kar a taka doka. To a ci gaba da aiko da sakonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, kafin mu yi sallama da ku ga taƙaitattun labaran duniya.
A yau Talata, ‘yan tawayen Houthi a Yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin Saudi Arabia, inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma da ke birnin na Riyadh. Dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta da ke fafatawa da ‘yan tawayen Houthi na kusan shekaru uku sun ce sun kakkaɓo wannan makami mai linzami ne daga sama, yayin da kafofin yaɗa labarai na Saudiya suke bayyana cewa babu wanda lamarin ya ji wa rauni. Rasha ta faɗa yau Talata cewa sabuwar manufar tsaron ƙasa da shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana ba komai ba ce illa kuɗayen mulkin mallaka, wadda kuma ta nuna Amurka ba ta amince da ra'ayi ko aƙidar kowa ba sai nata. Kakakin fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce Rasha ba ta amince da kallon da Amurka take yi mata ba mai barazanar tsaro, amma tana maraba da yunkurin gwamnatin Trump na yin aiki tare akan muradun da suka shafi ƙasashen biyu. A halin da ake ciki, ƙasar China ita ma ta yi watsi da sukar lamarinta da shugaba Donald Trump ya yi a cikin sabuwar manufar tsaron ƙasar da ya gabatar, manufar da ta ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma ƙalubale ga irin aƙidojin Amurka.
Masu saurare, a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.